الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da wannan darasi na adda'u wad-dawa, wanda insha Allah wannan shine darasi na shida. Karatunmu na baya mun tsaya akan matsalar da ta shafi addu'o'i. Kamar yadda muka karanta a baya cewa asalin littafin ya samo asali ne daga wata tambaya da wani bawan Allah ya yi wa Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya, cewa wani mutum ne ya fada cikin wata annoba, wata bala'i ta da bai bayyana shi, duk hanyar da zai bi ya kubuta daga wannan musifa da yake ciki, ta kowace hanya ya bi bai samu kubuta ba. Wannan mutum ya kuma gano cewa matukar wannan musifa ta ci gaba da bibiyarsa za ta iya bata mishi duniyarsa, kuma ta bata mishi lahirarsa. Ba zai ribaci rayuwar duniya ba, kuma ba zai ribaci rayuwarsa ta gobe kiyama ba. Ya ce wa malam, menene shawara, wace dabara ce za a bi domin warware wannan matsalan? Abu na farko, malam ya ce mishi, babu wata matsala da Allah ya saukar da ita duniya face sai bai saukar da mawarwararta. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Babu wata cuta, ko wata irin cuta ce, face Allah ya saukar da maganin wannan cutar. Babu wata matsala, ko wata irin matsala ce, face sai da Allah ya saukar da yadda za a warware wannan matsalar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace, matsala kwaya ɗaya ce, Allah bai saukar da yadda mutane za su warware matsalar ba. Mecece manzon Allah yace? Tsufa. Idan mahaifinku ya tsufa, ku yi ta saya mishi madara kawai yana sha, amma yaya za a warware matsalar? Babu ba. Amma idan ba tsufa bane ba, idan ba mutuwa bane ba, to akwai hanyar da za a warware shi. Annabi ya ce, wanda ya san hanyar ya sani, wanda bai sani ba to shi bai sani ba. Bai na biyu, sai malam ya ce yana ba da shawara, ma duk wanda yake neman warwaran wata matsala, idan shi bai san maganin ba to ya tambaya. Su'alul ayy, shifa'ul ayy wa su'al, maganin bakar jahilci. Annabi ya ce tambaya, duk abin da ya dabaibaye ka baka gane mishi ba, kar ka yadda ka zauna tare da matsala, ka zauna tare da cuta. Duk wanda ya boye cuta, cuta za ta boye shi. Abu na gaba, malam ya ce alqur'anu shifa'u, alqur'ani waraka ne. Duk matsalar da ta dabaibaye dan adam, Allah ya saukar da mawarwaran wannan matsalar a cikin alqur'ani. Malam ya bada misalsalu da yawa kan yadda waɗansu suka magance matsalolinsu, suka warware matsalolinsu da alqur'ani. Mun karanta Ibn al-Qayyim shi kansa yake cewa ya taɓa samun kansa a halin jinya a cikin garin Makka, bai da wani likita da zai duba shi ya kula da shi, sai ya dinga jinyan kansa da Fatihatul Kitab. Yace kuma naga abin mamaki game da Fatiha. Duk wanda naji yana koka wata cuta, wata matsala, yace sai in kwatanta mishi yadda zai yi aiki da Fatiha. Yace kuma mutane dewa sun samu waraka da izinin Allah. Abu na biyu, malam yace roƙon Allah waraka ce. Daga cikin hanyar da ake magance matsaloli akwai roƙon Allah. Yana daga cikin mafiya amfanin magunguna da Allah ya saukar wa bayi, shine su roki Allah ya yaye musu matsalolinsu, ya warware musu matsalolinsu. To malam sai ya fara ba da ladubba, na yadda kuma za a roki Allah tana yiwa ya san ta roki Allah akan matsalarka kuma kaga bukatarka ba ta biya ba matsalarka ba ta warware ba mallam yace to akwai sabubban da suke sana amsa addu'ar ko da an yi ta daga ciki mun yi dogon karatu akai shine akwai cin samu yana dade tasirin roƙon Allah daga cikin ababen da suke taimakawa addu'ar mutum ta samu shiga a wajen Allah shine akwai nacin sa a wajen roƙon Allah daga cikin abin da ke tasiri wajen karɓar addu'ar mutum shine yin addu'an a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa waɗannan lokuta wurare ne da ake zato da tsammanin amsa addu'ar bayi kamar bayan kiran sallah kamar lokacin da ya saura kashi ɗayan ukun sulusul lailil asir cikin dare lokacin da ɗayan ukun dare na ƙarshe ya rage a wannan lokaci Allah da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina mai bukata ya tashi a biya mishi bukatarsa ina mai neman gafara ya tashi a gafarta mishi jama'a muna fahimta mallan ya kwatanta karfin roƙon Allah da kuma karfin wanda ke roƙon Allah da kuma karfin bala'i da kuma karfin roƙon Allah wani lokaci da roƙon Allah da bala'i sukan zo su yi ta buga buga kanka annabi ya ce har iya ƙarshen rayuwarka roƙon Allah ka bai bar bala'in ya ci maka ba shi kuma roƙon Allah kan karfinsa bai kai ya murƙusa bala'in ka huta ba saboda haka za ka yi ta rayuwa shafshaf akwai wanda in ya roƙi Allah duk girman bala'in haka take zuwa ta markaɗa bala'in ta wuce abinta akwai wanda kuma roƙon Allah san ba ƙarfi ke da shi ba bala'in in ya zo yakan iya bankaɗa roƙon Allah sai zai cin mishi mun karanta addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma cewa addu'o'i ne waɗanda in mutum ya roƙi Allah da su to akwai fatar Allah zai amsa mishi waɗannan addu'o'insa ɗin mallan yace wal adiyatu lati wal adiyatu wata'awudat bi manzilati sala akan wannan gabar muka kwana a karatunmu na baya wal adiyatu mallan yace addu'o'i da mutane za su yi wata'awudat neman tsari da mutane za su yi idan mutum zai kwanta ya karanta kulhuwa ya karanta falaki ya karanta nasi idan gari ya waye ya karanta kulhuwa ya karanta falaki ya karanta nasi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim mallan yace to duk wata addu'a da aka baka aka ce ka roki Allah da ita duk wani neman tsari da aka karanta da kai aka ce ka nemi tsari abun Allah da shi bi manzilati sila wannan neman tsarin wannan addu'ar kamar makami yake wassilahu bi dhahbihi shi kuma makami ana lura ne da wanda ya rike shi ba da karfin makamin ba mun gane ko ju yadda makami ya kai makami idan hannun rago ne kai makamin ba zai tasiri ba ko to ju yadda roƙon Allah ya kai roƙon Allah idan a hannun maciyin haramun ne akwai matsala duk da roƙon Allah ya kai roƙon Allah idan a hannun dan giya ne akwai matsala idan a hannun dan wiwi ne akwai matsala idan a hannun manemin mata ne akwai matsala idan addu'ar a hannun wani mai sa'a ma Allah ne to addu'ar tana da matsala mallan yace shi roƙon Allah tamkar makami yake shi kuma makami kana kula da wanda zai yi duka da makamin ne ba makamin kawai ake kallo ba la bi haddihi faqat ba wai kaifin makamin kawai ake dubawa ba فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه لا آفة فيه دول لوكتين دا أكسامو مكامي مكامي ني ميكو تيرر ينا دواشي هكا نيكو لا آفة فيه بايد واني أيبي بعد جيش مكامي بني با وسائدو سائد قوي سنن ود يريك مكامي شيما جار ميني شيما برديني والمانئ مفقود سنن أبند زي حنا أي سارا شيكما رششيني معنا duk abin da zai jitta tsakanin yin amfani da makamin akan abokin gaba abin babu shi hasalatin nikayatu fil adu to nan aka samu kyakkyawar nasara akan abokin gaba wa mata takallafa wahidun min hadhihi salata duk lokacin da aka samu sa'ani akan daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ko dai makamin ya zama ba mai kaifi bane ba mai tasiri bane ko dai ya zam wanda ya rike makami kuma ba jarumi bane ba barde bane ko kuma ya zam akwai abin da zai iya hana kai tsara da wannan makamin malam yace duk lokacin da aka samu ɗaya daga cikin guda ukun nan an samu matsala da shi ta kallafa ta asir to ta asirin wannan makamin ya lagube makami ne mai kyau amma wanda ya rike rago ne kaga makami ba zai yi aikin sa ba ko kuma wanda ya rike jarumi ne amma makamin ba mai kyau ne ba to shi ma nan za a samu matsala ko kuma ga makami mai kyau gashi jarumi ne ya rike shi amma sai aka samu abinda zai jipta ya hana amfani da makamin to kaga ɗayan ukun nan idan ya samu ba za a ci riba wajen amfani da wannan makamin ba ma'ana duk lokacin da mai roƙon Allah ya tashi zai roƙi Allah idan shi mai roƙon Allah yana da matsala kaga roƙon Allah ba zai yi shi asiri ba kin kuma mun fahimta ba zai yi shi asiri ba annabi ya ba da labarin wani mutum da ya shiga halin tafiya ashafa akbara yayi kura yayi dauda yana cikin halin kakani kai annabi ya ce matsalar mutumin shine abincinsa haramun ne abincinsa haramun ne kai haɓakar da yayi ma a jikinsa haramun ya haɓaka annabi ya ce to ta yaya da amsa mishi addu'arsa fa idza kana addu'a fi nafsihi ghairu salih dan addu'a shi kansa ba nagartacce bane addu'a ce wanda Allah bai yarda da ita ba manzon Allah bai yarda da shi ba mun karanta addu'o'i a baya wanda Allah ya hana manzon Allah ya hana kamar addu'an da take dauke da yanke zumunci a ciki kamar addu'an da take da adawa da gaba a cikin ta Allah yace wayad'ul insanu bisharri du'a'uhu bilkhairi ai wayad'ul insanu bisharri du'a'uhu bilkhairi Allah yace dan adam yakan daga hannu ya roko sharri kamar yadda yake daga hannu ya roko alkhairi zaka samu idan yazo ya fetta wata addu'a sai kaga inda Allah zai karbi addu'an har shi ma ba zai zauna lafiya ba Allah yace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra istijalahum bil-khairi laqudiya ilayhim ajaluhum Allah yace idan da Allah na gaggawan amsa addu'ar ku ta sharri yadda yake gaggawan amsa addu'ar ku ta alkhairi Allah yace da an kare ajalin kowa da yanzu babu kowa a duniya in kai baka yi addu'an ba yanzu akwai wani aningi da ya feso addu'an har sai kai maka na ciki jama'a mun fahimta a wancan lokaci nake gaya muku ko kasan nan matsalar da ta samu shine an samu karancin yi mata addu'an alkhairi duk wanda zai buɗe baki abinda zai faɗa akan kafan sharri duk wanda zai buɗe baki abinda zai faɗa sharri inuwa la'ana saboda haka rashin roƙon Allah da ma kasar addu'an alkhairi yayi karanci duk wanda ya kamata ya faɗi alkhairi ko yayi addu'an alkhairi ba zai yi ba addu'an sharri zai yi malam yace awi da'i lam yajma baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko kuma aka samu shi mai addu'an bai tattara tsakanin zuciyarsa da harshensa a lokacin addu'ar ba lokacin da mutum zai roki Allah lokacin da ya daga hannun shi sama ana so lokacin da yake furta abin da yake furtawa na roƙon Allah to ya zan zuciyarsa kuma tana halarce kan abin da yake roƙon Allah ɗan uwa mun fahimta ko lokacin da yake faɗin abin da yake faɗa na addu'an to ya zan zuciyarsa kuma tana halarce tare da abin da yake faɗa kar hannunsa ne yake sama kuma zuciyarsa kuma tana shagonsa ko tana office annabi yace a cikin hadisi wa alam anna Allah la yaqbalu du'a'an min qalbi ghafilin lahin min qalbin ghafilin lahin Allah bai karɓi duk wata addu'a wanda zuciyar mai addu'an tana rafane lokacin da yake addu'a Allah bai karɓa saboda haka malam yace samu haduwa tattaruwa tsakanin harshensa da kuma addu'ar au kana samma mani'un min al-ijaba ko kuma akwai wani abu da zai hana addu'ar afkuwa to nan ma addu'a ba za ta yi tasiri ba malam yace nan yahsul al-athar ba za a samu tasirin addu'an ba fasali na gaba zammu tawakkul ala al-qadari ma'a tarki al-asbab a wani bugun saka addu'a'u wal qadar ko a wani kuma suka sa addu'a'u min asbab daf'il qadari to ana mu bugun zammu tawakkul ala al-qadari zargin dogaro akan qaddara ma'a tarki al-asbab tare da barin sababi wani shi abin da yake ji kawai dan wuta ne dan aljanna saboda haka shi a haka yake rayuwa dogara kan kaddara da sake sababi ba musulunci bane. Dogara akan kaddara, ka dauka haka Allah ya kaddara ba tare da rike sababi ba, wannan ba musulunci bane. Dogara akan kaddara kuma dogara akan sababi tsura shi kuma haramun ne. Mun gane ko? Ka dauka ta rayuwarka, ci gabanka, alkhairinka ya dogara ne akan shagonka. Wannan wani nau'i ne na shirka da Allah. Ha, shagonka sababi ne na cin nasarar rayuwa. Office ɗinka sababi ne na cin nasarar rayuwa, don an kore ka a aiki a musulunci ba komai za ka ci gaba da cin abinci. Amma lokacin da ka jima ranka, duk lokacin da aka kore ka ka shiga uku ka lalace, to wannan office ɗin shi ma ya zama maka allanka. Saboda haka dogaro akan sababi tsura shirka ne da Allah. Sannan dogaro akan kaddara kuma mutum ya sake sababi haramun ne a musulunci. Saboda duk abinda zaka yarda da shi, zaka kalla na kaddara, to yana tare da rike sababi a rayuwa. Jama'a muna fahimta? Malam yace wa hahuna su'alun mashhurun. A daidai nan akwai wata tambaya shahararriya, akwai wani bayani, shahararren bayani wadda aqida ce ta waɗansu mutane da suka kudurce game da sha'anin kaddara. Sai ya zam wannan aqidan ta raba su da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan tambayar ita ce, wannan matsalar ita ce, wa huwa annal mad'u bihi, abinda za a roki Allah akan shi. Kana roƙon Allah, Allah ya baka fili da kai ma zaka samu ka gina gidan da zaka zauna. Kana roƙon Allah ya baka gida da kai ma zaka huta da gidan haya. Mad'u bihi, kana roƙon Allah ya baka mata domin kai aure. Al-mad'u bihi, kana roƙon Allah ya baka ƴaƴa don baka haihu ba. Tambayar ita ce, annal mad'u bihi, shi wacce abinda ake roƙon Allah ya bayar na biyan bukata. In kana kad kuddira, idan ka kaddara, dama zaka mallaki mota a littafinka. Idan dama an rubuta zaka haifi ƴaƴa da yanzu zaka roki Allah akan su. Idan dama an kaddara zaka auri wacce, idan dama an kaddara zaka sayi fili kaza. In kana kad kuddira, idan wannan abin an riga an kaddara, lam yakun butun min wuqu'ihi, to ba makawa. Suka ce wannan abun sai ya afku, sai ka samu filin, sai ka samu motan, sai ka aure ta, sai ka haifi ƴaƴan. Da abihil abdu aulam yad'u, bawa ya roki Allah ko bai roki Allah ba. Kun ji aqidarsu? Suka ce duk abin da Allah ya kaddara cikin littafinka, ya kaddara maka wannan abin, to ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba, zaka samu wannan abin. Wa illam yakun qaddir, in kuma ba a kaddara ba, lam yaqa, to wannan abin ba zai taba afkuwa ba, ba zaka same shi ba ko da ka roki Allah. Kun ji aqidarsu? Sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu, daidai ne bawa ya roki wannan abin a wajen Allah ko bai roka ba. Suka ce duk ɗaya ne, abinda aka rubuta maka zaka samu, zaka same shi, ka roki Allah ko baka roki Allah ba. Abinda ba a rubuta ba, addu'anka kuma baka lokacin ka kace. Kun ji matsalar ko? Wannan ita ce aqidar waɗansu. Fa zannat ta'ifatun fi hadha as-su'al, saboda haka waɗansu jama'a sai suka kudurta cewa wannan matsalar ita ce daidai, cewa idan an kaddara maka wani abu, to wannan abin ka roki Allah ko baka roki Allah ba, za ka samu abin. Idan kuma ba a kaddara ba, ba za ka samu ba. Zannat ta'ifatun fi hadha as-su'al, waɗansu ta'ifa sai suka kudurce wannan ita ce tafarki, manhaji na daidai. Tarakati du'a, saboda haka su sai suka bar roƙon Allah. Wai malam yana so ya maka jara ne akan matsalar da muka tattauna, cewa roƙon Allah akwai wadda suka bata sai suka sake roƙon Allah, sai zama sanadiyar halakarsu. Saboda haka da suka samu wannan aqidar a ransu, fa tarakati du'a, sai suka bar addu'a. Wa qala, suka ce la fa'ida fihi, shi roƙon Allah kwata-kwata ma bai da amfani. duk abin da Allah ya rubuta ya kaddara zai baka ka roka ko baka roka abin da kuma bai kaddara zai baka ba ba zai baka ba in ka roka ko baka roka ba duka daya suka ce la fa'ida tafihi wa ha'ula'i ma'a fardi jahalihim malan yace waɗannan jama'ar tare da zurfin jahilcin su wa balalihim tare da ƙasar da suke ciki mutanaqidun makabar sun akwai tuta da warwara in ji malam kuna fahimta yan uwa ka san aiko mutanen mu haka ne shi karatu na wanda Allah ya bawa ne saboda shi bai damu da karatu ba amma neman kudi bai da na wanda Allah ya bawa bane kullun yana zirga zirga ya amma in karatu ne ko na ba nan kan ayya ba ku kowa da abinda Allah ya rubuta mishi amma ya ki yadda kudi ma kowa da abinda Allah ya rubuta mishi ya ci kasuwancin ya ci kasuwancin to wannan mummunan zato ne ma Allah shine malam yace tare da zurfin jahilcin waɗanda suke da wannan aqidan kan addu'a tare da fatan da waɗannan mutane suke kai malam yace mutanaqidun kai ai mashabar su ma akwai tuba da warwara a cikin ta fa inna auda mashabihim domin matafiyar mashabar su idan mutun ya bi inda za ta kai shi yujibu ta'ila jami'il asbab zai kai ma mutun ya sake dukkan sabubba ne na rayuwa baki daya domin abinda suka ce abinda Allah ya kaddara maka ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba zai zo kenan duk abinda Allah ya rubuta maka da arzikinka ko ka je kasuwa ko baka je ba ko ka nemi aiki ko baka nema ba ko kwanciya kai a dakinka zai zo idan kuma ba a rubuta maka ba ka je kasuwa ka je office ka je duk inda ka je neman abincinka ba za ka samu ba malam yace to akwai tuka da warwara a cikin wannan maganar domin matafiyar da mashabar su take kai shine zai tusa wa mutum wata aqida na yimi shafa duk wani sababi da ake nema a rayuwa shi ya sake wannan sababin fa yuqalu li alihim malam yace abinda za a ce ma kowani ɗaya daga cikin su idan yazo da wannan aqidan yazo da wannan tunanin sai a ce mishi in kana shaba'u war rayyu qad qudira laka idan koshi a ci abinci a koshi ka sha ruwa a koshi qad qudira laka an kaddara maka su Allah ya kaddara cewa ai yau zaka ci ka sha ka koshi wala budda min wuqu'ihima to Allah gafarta malam ba maka wa yau zaka ci ka koshi in Allah ya kaddara kalta ko lam taakul ka ci abinci ko baka ci ba in wa kuna fahimtar masa malai yace duk wanda yace da wannan aqidan ga tambayoyin da raku mishi ya ce mishi Allah gafarta malam wannan aqidar kan ai tun fil azal Allah ya kaddara yau zaka ci abinci ka koshi zaka sha ruwa ka koshi ka ci abincin ko baka ci ba in an kaddara yau zaka koshi ai an kaddara wa in lam yuqaddar lam yaqa in kuma ba a kaddara ba ba zai afku ba akalta aulam ta akul ka ci ko baka ci ba ba za ka koshi ba saboda haka me zai hana malam mu haƙura kawai da abin da Allah ya kaddara mu jarraba yau ka kula daki a kaza na'am in Allah ya kaddara yau za ka koshi ka ci ko baka ci ba za ka koshi idan kuma Allah ya kaddara yau ba za ka koshi ba don ka ci ko baka ci ba zai saka koshi ba to me yasa za ka rama daga hankali me yasa ba a gama tuwo da guri ba ka kura mana ka ga abin da Allah ya kaddara ya faru mun fahimta saboda ka duk wanda kaga yana wasa da roƙon Allah da kiki ne duk wanda kaga yana wasa da roƙon Allah babu maganan wasa a cikin roƙon Allah saboda haka malam yace sai a ce mishi kai in a kaddara maka ci ko sha koshi na abinci ko na ruwa ba lam yaqa'a akalta aw lam ta'kul ka ci ko baka ci ba kai ba za ka koshi ba wa in kana alwaladu qad qudira laka fala budda minhu kuma dama ai idan an kaddara maka za ka aihu ai yanzu tun fil azal ummu kowa an rubuta mai ƴaƴansa ko to sai a ce mishi Allah gafarta malam ai idan an rubuta maka cewa zaka haihu zaka samu ƴaƴa to daidai ne wannan ƴaƴan ba makawa sai ka same su wa fa'ata zauja awil amata aw lam tafa ka taki matarka ko kuyangarka ko baka taka ba tun an rubuta zaka aihu to me zai dame ka sai kai aure jama'a mun fahimta idan ta mishi me amfanin aure wa in lam yuqaddar zalika lam yakun idan kuma ba a kaddara maka ba to ai bai kasance ba ala hajata ila tazawwuj wa tasarri babu bukata zuwa ga aure babu bukata zuwa ka nemi ku yanga a'a ka zauna ka jira abin da Allah zai kaddara maka na yaya wa halum majarra duk da irin wannan misalu malam yace abu ga mishi fa hal yaqulu hadha aqilun aw adamiyun malam yace yanzu mai hankali zai fadi wannan maganan ko kuma dan adam yace duk abinda Allah ya kaddara shine zai faru bari ya miƙe kafa akwai wani dan adam da ya yarda da haka babu akwai wani mai hankali da ya yarda haka bal al haywanul bahim malam yace kai dabbobi wanda ba su da kan gado mafturun ala mubasharatil asbab an kirci dabi'ar su kan su je su bibi sababin da rasu rayu da shi shi yasa kake ganin tinkiya za ta je bakin inji ta saka kanta a cikin masara tana ci ana dukan ta tana ci saboda ta san sababi ta san ba za ta koshi ba in bata ci ba malam yace to hatta dabbobi Allah ya kirce su cewa su je su nemo abinda da su ci duk da sun yarda akwai abin da aka kaddara mun yarda cewa akwai abin da aka kaddara musu to amma su ma sukan fita domin neman sababi annabi biha kiwamuhu wa hayatuhu wanda wannan sababi shine kishin bayan rayuwar mutum shine ma rayuwar mutum fal haywan fal haywanat malam yace dabbobi aqalu sun fi hankali wa afham min ha'ula'i alladhina hum al an'am sun fi fahimta kan waɗannan masu aqidar malam yace da suke rayuwa kamar dabbobi balhum abalhum adallu sabila malam yace wallahi lalacewan su da karkacewan su yafi na dabbobi karkacewa domin dabbobi ba su yarda da aqidan waɗannan mutanen ba wata kayan sa ba abuhum malam yace to waɗansu kuma daga cikin ɗan wannan masabar sai suka dan zurfafa tunani sai suka gafa wannan masabar farkon akwai dan damuwa a cikin ta wa kala wani daga cikin su sai yace al-ishtigal bid-du'a'i min babi ta'abbud al-mahab shigatuwa da roƙon Allah babi ne na addu'a tsura bautan Allah ne tsura kun ga shi ya dan sauko domin wannan masabar cewa ma suka yi lafa ida tafihi kwata-kwata roƙon Allah bai da amfani kawai ka tsaya ka jira abin da Allah ya kaddara to waɗansu daga cikin su suka dan falle sai suka yi tunani sai suka ga to in sun dauki wattar masaban yaya za su yi da irin su wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni kuma ya ce ku roke ni kuma a ce la fa'i tafi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an suka kalli wannan aya suka ce kuma a ce roƙon la fa'ida tafi to su sai suka dan sassautu kan wa kala sai suka ce ga matsayin su masaba ta biyu al ishtigal bi du'a suka ce shagaltuwa da roƙon Allah kaje mutum yana ta daga hannu yana roƙon Allah min babi ta'abbudil mahab yana babi ne na bauta ma Allah tsantsa ba wai roƙon Allah na da tasiri wajen bayarwa ko hanawa ba sai dai kawai ibada ce da ake bada lada idan an yi ta kamar yadda ake sallah a bada lada yusibu Allahu alaihi da'i Allah kan bada lada wa mai addu'a idan yayi min gairi an yakuna lahu ta'sirun fil matlubi biwajhi ma sai yadda bai da ta'siri wajen samun abin da ake bukata ta kowace fuska kun ji masabar su suka ce eh idan an roki Allah akwai lada Allah zai bada lada amma da duk da haka ka san cewa roƙon Allah ba ta da tasiri wajen samun abinda zaka samu a gun Allah ta kowace fuska saboda haka abinda Allah zai bayar nan a bari kawai abinda ya dara maka amma in kaga mutum na addu'a suka ce nan lada kawai da a bashi to kun ga ai sun dan fi wacar ɗan masaban farko kokari ko tunda su sun dan yadda ma cewa bautar Allah ne sabanin waɗantan suna ganin roƙon Allah aikin banza ne saboda haka suka ce min gairi an yakuna lahu ta'sir ba tare fa da cewa roƙon Allah na da ta'siri ba fil matlub wajen samun abin da ake roƙa bi waccin ma ta kowace fuska wala farka inda hada al mutakayyif ba bambanci a wajen wannan da ya zurfafa tunani yayi dan waken zagaye ma waɗannan ayoyin bainar du'a'i tsakanin ayi addu'a wa bainal insaki anhu bil qalbi wal lisan da kuma tsakanin akame da harshe da zuciya kwata kwata ba a roƙon Allah shi abin sa babu bambanci in ka roki Allah duk daya in baka roki Allah ba duk daya in dai roƙon Allah kana yi ne akan ka samu wani abu yake ba bambanci duk inda ake da bambanci wanda yayi ba shi lada wanda bai yi ba babu lada amma tana da tasiri wajen addiya maka bukata yace babu kun ji wannan wata sabuwar bata ita ma ko malan yace wala farqa في هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التعثير في حصول المطلوب بعض بنتي كان كي الدعاء بقين الدعاء وجنسام عند أكي ركودين وارتباط الدعاء عندهم به أي بحصول المطلوب علاكر ركون الله عندهم أوجن ما سوانا مصبر به جسام بيان بكاتا عند أكي ركون الله kartibati sukut daidai yake da shiru kun ga da magana da ka roka da kai shiru duk abu dai ne saboda me yasa kai kana jiran abinda Allah ya kaddara maka ne yazo shi wala farka suka ce babu bambanci wa qalat fa'ifatun ukra akiyat min hauda to sai mashaba ta uku wanda su kuma suka fi zurfafa tunani akan matsalar yanzu na farko sun ce roƙon Allah bai da amfani na biyu sun ce a'a yana da amfani za a baka lada in ka roki Allah amma dai bai da tasiri wajen ka samu biyan bukata to ga masaba ta uku akiyat min hauda wanda su kuma tunanin su barbarun su ya tsara da barbarun na daya da na biyu suka ce balid du'a'u alamatun mujarradatun nasabaha Allah subhanahu wa ta'ala alamatan ala qada'il haja suka ce roƙon Allah alama ce mujarrada tsurar alama kamar tuta ce nasabaha Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kafa ta amaratan ta zama alama ala qada'il haja kan biyan bukata abinda suke faɗa shine dan kada mutun na roƙon Allah to wata alama ce ta abinda aka kaddara mishi zai faru amma roƙon Allah bai da tasiri wajen jawo abin kun gane wannan masalan saboda da suka ce su sun yadda roƙon Allah yana da alaka da samun biyan bukata amma alama ce kawai kamar yadda za a sa signboard ce nan primary school ne kaga alamar sa kawai ya nuna maka nan primary school ne suka ce to kawai alama ce tsura da take nuna alamar za a biya maka bukata saboda ka idan Allah ya kaddara maka wani abu da zaka samu a rayuwa to in an ga ka daga hannu to daga hannun wata alama ce na zaka samu kaza amma ba wai wannan roƙon Allah na da tasiri wajen ka samu wannan abin ba kida ki da su ƴan uwa malan yace famata waffaqa Allahu lid-du'a suka ce duk lokacin da Allah ya ma bawa muwafaka da roƙon Allah yanzu gashi nan da daddare ya tashi yake yamin laili ya roki Allah duk lokacin da ya samu lokaci ya roki Allah kana zalika alamatul lahu to wannan alama ce gare shi amaratun ala anna hajatahu tadin qabat alama ce cewa bukatarsa ta biya amma dai ba roƙon Allah ke da tasiri kan addu'arsa ba kun fahimci wannan to amma mu kuma a gunmu ba ma addu'ar take da tasiri ba lokaci ma na da tasiri akan ya maka bukatun ka akwai lokacin da in a lokacin ka roki Allah to shi lokacin kansa ma na da tasiri kan ya maka bukata kamar bayan cin sallah jama'a mun fahimta ko akwai addu'ar da annabi yace wannan addu'an in an roki Allah da ita Allah na amsawa ya biya bukata naci a wajen roƙon Allah shi ma na da tasiri wajen a biya maka bukata to amma su suka ce a shi roƙon Allah bai da alaka da biyan bukata shi dai alama ce kawai ta za a biya maka bukata ba tare da yana da alaka biyan bukatan ba wa hadha kama idza ra'aita gayman aswadan baridan fi zamanin shita suka ce wannan daidai yake kaga hadiri baki irin wanda ke dauke da sanyi a cikin sa a lokacin hunturu fa inna zalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtar suka ce wannan ai alama ce ta za a yi ruwa ko suka ce alakar addu'a kenan da kuma biyan bukata. In kaga hadiri wai wani samfoti aka maka na za a yi ruwa, amma hadirin ba shi bane ruwan, ba shi bane yake zuwa da ruwan, suka ce to haka roƙon Allah yake. Kalu waɗannan mutane suka ce wa hakaza hukmu sa'at ma'a thawab, haka nan hukuncin da'a yake yi wa Allah tare da lada. Ba wai sallan ne zai sa a baka aljanna ba, tuntuni an kaddara kai dan aljanna ne. To amma in an ga kana sallah, alamar za ka shiga aljanna kenan. Sallar ba ta da tasiri wajen shiganka aljanna. In an ga kana azumi, to alama ce da za ka shiga aljanna. In an ga kana qiyamul layli, kana karatun alqur'ani, kana sadaka, alama ce da za ka shiga aljanna. Amma ba fa wai su za su zama sabbi ka shiga aljanna ba. Shi kuma Allah duk inda ya zo a Qur'ani maganan wata ko maganan aljanna sai ya ce sababin aikin ku. Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha fayatlan bima kanu ya'maluna ba'u sababiyati bisabbi ma kanu ya'malun. Allah ya ce za su shiga aljanna ne don ayyukan da suka yi. Mun fahimta ko? In mutum ya san Allah ya zo sai ce islauha tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'maluna. Duk abin da kuka ga ana muku a wutan nan sakayyan aikin ku ne. To su suka ce a'a, da qiyamul layli, da karatun alqur'ani, da sadaka, da duk wata ibada da mutum zai yi, alama ce ta tuntuntuni an rubuta an aljanna ne, amma ba sababin aikin ne yasa ya zama din aljanna ba. Kuna fahimta? Wal kufri wal ma'asi ma'al ikab, haka nan kafirci sabon Allah tare da hukuma. Wai in kaga mutum ya zama din iska, to wai alaman zai shiga wuta ne, ba aikin ne yasa ya zama dan wuta ba, sai dai tuntuni an kaddara mishi dan wuta ne. Yanzu ban da mahauka ce akwai wanda zai kudurta wannan aqida. Hiya amaratun mahada, suka ce kawai alamomi ne zalla liwuqu'i thawabi wal iqab, na abkuwan lada ko kuma abkuwan uquba. La annaha asbabul lahu, ba wai su ne sababi na samuwar rahama ko na samuwar azaba ba. Wa hakaza indahum alkasar ma alintisar, to aqidar su fasawa da fashewa shi ma hukuncin sa da sai babu alaka tsakanin fasawa da fashewa. In kaga mutum ya dauki sanda ya dace kwalba ta fashe, ba alaka tsakanin dukan da fashewan. Shi fashewan daukan sanda ya dace kan alama ne na lokacin fashewan kwalban yayi, amma ba dukan ne ya fasa kwalban ba. Ka ji wani shegantaka? Kasar mal inkisar, suka ce duk abin da kaga ya kare, an karya shi. Ba wai karya wanne ya karya shi ba, lokacin karye wanne yayi, shi dai kawai dukan alaman zai karye ne. Saboda haka in mutum ya dauki dutse yadda ya duko yin fitila ta fashe, to jifan alaman lokacin fashe wanne yayi, amma ba shi ya fasa ba. Walharak ma'al ihrak, haka nan kama wuta, kamawan wuta da kuma kunna wutan. Idan ka fi gida ya kama da wuta, to wai shi tunna wutan da za a yi alama ne na kiran zai kamu, amma ba wannan tunna wanne ya kona gidan ba. Wal ishaq ma'al qatl, haka nan fitar rai tare da kisa. Wai ita bincika alama ce ta mutuwa, amma ba ita take kisan ba. In ka ga an harba wai alaman da aka mutu ne, amma ita wai ba ruwanta a wajen mutuwan. Haka su suke rayuwa. Saboda haka yake samu mutum yana shan giya, sai mishi wani ya kake ce to ya zan yi abin da aka kaddara mini. Ka samu mutum yana nan a AR, sai ce to ni ya zan yi abin da Allah ya kaddara, zan kaddara yin abin da Allah ya kaddara ne. Laysa shay'un min dhalika sababan albatta, suka ce duk wannan abubuwa baya daga cikin sabubba kwata kwata. Buga sanda akan kwai ba sababi bane na fashewan kwai, kunna wuta a cikin gida ba sababi bane na gobara, harbi ko makuran mutum ya mutu ba sababi bane na mutuwarsa, sai dai alama ne. In kaga an shake shi, to alamar mutuwa ce, amma dai babu alakar shakuran da kuma mutuwar. Walartiba bainahu wa baina ma yatarattab alayhi, babu alaka tsakanin wannan sababin da abin da ya rattaba kan wannan sababin, illa mujarradu iktirani al-adi, ashe kawai alaka ce ta al'ada, wato ganin su yau da gobe yake sa mutane suke ganin kamar su suke samar da junan su. Iktirani al-adi wai kawai sabawa da mutane suka yi, in an sadu da mace tana ciki shine suke ganin kamar saduwan shine sababin cikin, suka ce babu ruwan su, kawai saduwar alama ne na za a yi ciki, amma ba yi da alaka da cikin. Iktiranul adi suka ce kawai bilga alaka ta da mutuwa, har mutane suke dauka tana alaka da mutuwa, a kawai kawancan su ne yayyawa, sai yadda kawai duk lokacin da wannan ya faru lokacin fa, amma bindiga ba ta da wani tasiri ko zama sababi na mutuwa. Iktiranul adi taku da takewa suka ce ba su da alaka, kawai in kaga mutum ya take to kawai suka ce babu alaka, ba ta kuce za mutum ya sake ba, a don kasha ba su da alaka, kawai lokacin sake wanke ne yayi sai kasha. Malam ya ce la ta'siru sababi, ba ta'siri ne na sababin abin da ya faru ba, wani bugun an sa la ta'siru salbi, sababi shine afsa, wa qala kun bidhalika alhis, saboda haka wannan akidan su sai suka saba ma abin da yake sananne wanda akan iya gani kada ko ayi mu'amala da shi, wal aqal suka saba ma hankali wannan akidan, domin wannan akidan ta saba ma hankali, ko danka ne dan shekara bakwai kaje ka gwada mishi wannan karatun ka sai mishi ba dutse ke fasa kwai ba, in ka mishi karatun ba zai gane ba, saboda haka ya saba ma hankali, wa shar'a ya saba ma shar'a, wal fitra ya saba ma fitrar da aka halicci mutane akai, wa sa'ira qawa'id al-uqala kai ya saba ma duk wata matsabar masu hankali, bal adhaku alaihim al-uqala kai masu hankali sun mai dariya ɗin wannan matsalar, ba gashi kuma sun yi dariya ba, to duk mai hankali aka karanta mishi wannan idar to zai yi dariyan matsalar, wa sawab malam yace to ga matsabar daidai ta ahlus sunnati wal jamaa game da abin da ya shafi abin da Allah ya kaddara, game da abin da ya shafi addu'a. Anna hahuna kisman salisan, malam yace ga nan kaso na uku, ghayra ma zakarahu as-sa'ilu, wanda shi wancan mutumin da ya kawo matsalar bai kawo shi ba, domin shi abu bai kawo abin da Allah ya kaddara dole ya samu, an roki Allah ko ba a roki Allah ba, abin da Allah kuma bai kaddara ba ba zai samu ba, an roki Allah ko ba a roki Allah ba. Malam yace to ga na ukun wanda kuma shine daidai da wannan aqidan ake shiga aljanna, kaira ma zakara husail, wanda wannan na ukun shi wancan mai tambayan wancan da ya kawo matsalar bai kawo bayani akan sa ba, wa huwa shine anna hadha al-maqdur, shi wannan abinda aka kaddara din, an kaddara maka zaka sayi fili, an kaddara maka zaka sayi mota, an kaddara maka zaka yi aure, an kaddara maka zaka yi iyaya, malam yace shi wannan abinda aka kaddara maka kudira bi asbabin, shi kansa an kaddara shi da sabubban sa, tarace kaddara su, kun gane magana, idan Allah ya kaddara zaka sayi fili ko tare ake hadawa da hanyar da zaka sayi filin, idan an kaddara zaka aihu tare ake kaddara aihuwan kan da sababin aihuwan, wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa, duk abinda aka kaddara maka to ana kaddara shi ne tare da kaddaran sababin sa, kun gane magana, wa huwa anna hadha al maqdur qudira bi asbab, an kaddara wannan abin da za a samu din da sabubba dewa, wa min asbabihi, su daga cikin sabubban da aka kaddara ma samun abin addu'a, akwai addu'a, duk abin da kaje an kaddara ko me aka mai shi addu'a sukan iya shiga ciki ta samar maka wannan abu, yadda office zai samar maka da kaza, yadda shagonka zai zama sababin ka samu kaza, yadda nomanka zai zama sababin ka samu kaza, roƙon Allah sababi ne da ita take shiga cikin komai, yadda shagonka zai zama sababin ka sayi mota to yanzu shagon shi kansa ba sababin sayi mota bane, to shagon shi kanshi yana bukatar roƙon Allah, kun fahimta, saboda haka duk abin da Allah ya kaddara yana kaddara wannan abin ne tare da kaddara sabubban cimma waɗannan abubuwan. To daga cikin sabubba da ake cimma abubuwa da su, wa min asbabihi addu'a, daga cikin sabubba na samun biyan bukatu akwai addu'a. Falam yuqaddar mujarrada asbabihi, ba a kaddara wani kaddara tsuransa ba tare da sababinsa ba. Mun fahimta ko? Duk abin da ka gani da sababinsa, ba a kaddara wani abu ba face an kaddara abin da sababinsa da ake kiro su. Saboda haka idan ka ce kana jiran kaddaran amma babu sababi, babu riko da sababi, to dama ba a kaddara ma za ka samu wancan abin ba. Amma in dai an kaddara za ka samu, to an kaddaro tare da sababin abin. In kuma kuna fahimta? Walakin kuddira sababuhu, malam yace sai dai an kaddara sababinsa. Fa mata atal abdu bi sababi wa qala maqdur, duk lokacin da bawa ya bi sababin, to abinda aka kaddara sai ya afku. Wa mata lam ya'ti bi sabab intafa al maqdur, duk lokacin da ya ki bin sababin, to abinda aka kaddara sai ya tafi. Kun gane magana? Komai an kaddara shi da sababansa. Malam yace mata atal abdu bi sababi, duk lokacin da bawa ya bi sababin samun, wa qala maqdur, to abinda aka kaddara din sai ya faɗo. Wa mata lam ya'ti bi sabab, duk lokacin da mutum yake jin sababin da ake samun abu, in tafal maqdur, to abinda aka kaddara sai ya koru. Mun fahimta ko? Idan ka ga ana rikici, ka ga mafol suna sauka, to kaddaran Allah bai kaddara ma wahala ba, ka gudu. Dai amma in ka tsaya an kaddara maka wahala. Sababi idan ka sha sai ka zo ka ce Allah bai kaddara mun tsallan kwado ba, to daidai kenan. Haka ya faru da Sayyidina Umar. Imam al-Bukhari ya fi da asari, wata ran Sayyidina Umar ya ɗebi jama'a su zai tafi ziyara Sham, sai suka gamu da su Abu Ubaida. Yace mishi Amirul Mu'minin, Sham fa annoba ne, ba kama hannun yaro, mutuwa ake ta yi. Sayyidina Umar sai ce to ya tara muhajirai ya ce ga abin da yake faruwa a Sham, me shawaranku? Waɗansu suka ce mu je, waɗansu suka ce kar aje. Ya kira Ansar ya ce me shawaranku? Waɗansu suka ce aje, waɗansu suka ce kar aje. Sai ya kira tsofi a gefe ya suka ce kar aje. Umar sai ya ce to kar mu je. Abu Ubaida ya kalle shi. Bukhari ya fitar da asarin ya ce a firaran min ajrillahi, Umar za ka gudu wa kaddaran Allah? Sai ya ce na'am. Na firru min qadarillahi ila qadarillahi, yace ai gudun ma kaddaran Allah ne. Haka ne ko ba ka ba? To haka ne, da gudun da kaddaran duka daya, in ba a kaddara maka ba sai ka gudu. Wannan ita ce aqidar Ahlus Sunna. Idan kana son mota ka shiga gargan kasuwa, kaje ka nemi aiki, ka kama sana'a, to sai ya zam sababin da karshen sai motar ta fado ta wajen. Amma in ka zauna a masallaci motan za ta fado ne? Kun fahimci karatun? Wani yana ba mu labarin wani profesor, shi ma da ya gane irin wannan karatun. Yara ne suka tashi suna irin kayan dinnan a makaranta, suka fara kone-kone a jami'a, sai hukumar makaranta ta buga wa 'yan sanda cewa fa ga halin da ake ciki. Shi prof ya fito ana prof. Sai ya gama polis suna ta birka a mota. Prof sai ya rike littattafan shi sai ya fanke. Wani ɗalibi ya ganshi ya ce ya shek a ta kafu minal maut, ya ce ya gabi innama a kafu minal ta'ab. Ya ce mishi malam kana tsoron mutuwa ne? Ya ce a wawa kana tsoron wahala ne. Kaga prof ya gane wannan karatun. Ina ruwan mafol da kai furfeso ne? Za ka samu wannan mafol ɗin secondary ma ya gama. Sai ya maka mugun duka. Ba ruwan sarkai farfeso ne. Haka ne ko ba ka ba? Saboda aqidar Ahlus Sunnati wal Jama'a, aqidar Ahlus Sunnati wal Jama'a, duk wani abin da Allah ya kaddara yana kaddara shi tare da sababin sa. Idan mutum ya bi sababin, to sai ya san shi ne abinda ya zama sababin samun abinda aka kaddara mishi. Jama'a mun fahimta? Wannan ita ce aqida mai kyau. amma cewa duk wani abin da Allah ya kaddara kawai ya kaddara ko an roki Allah ko ba a roki Allah ba abin zai faru wannan ba aqidar musulunci bace mallan yace wa hadha kama uddira shab'u warai haka nan kamar an kaddara wa mutum ya ci ya koshi ya sha ya koshi bil akli wa shurbi ta hanyar ci da sha wa qaddara al walad bil waqi gane ko wato wa hadha kama qaddara shab'u warai bil akli wa shurbi kamar yadda aka kaddara ci da koshi sha a koshi da ci da sha yanzu Allah ya kaddara zaka koshi to sai ka je ka ci sai ka koshi wa qaddara al walad bil wa qaddara al walad bil waqi haka nan aka kaddara da da faduwa inda ka aihu to sai a baka daman aure sai a baka daman saduwa da matar wannan aure da saduwar sai ya zama sabbin samun din kaga an kaddara da aure wa qaddara husulu zaid bidar nan an kaddara samun amfani ta hanyar shuka sai kace to in Allah ya kaddara bana zan samu abinci zan samu kici zuwa kai noma eh in Allah ya kaddara bana zaka samu abinci ko sai ya kaddara maka ka samu gona ka samu iri mai kyau wa qaddara khuruj nafsi alhayawan bi dhabhi kuma aka kaddara fitar ran dabba ta hanyar yanka in ka hanyanka yankan shine sababin tafiyar sa وكذلك قدر دخول الجنه باعمال وهكنا aka kaddara shiga aljanna da ayyuka ayyukan sababi ne na shiga aljanna wa dukhulun nar bil a'mal shiga wuta ma da ayyuka wa hadha alqismi wannan kaso huwa alhaqu shine mashaba na gaskiya wa hadha alladhi hurimahu sa'il kuma shine abinda aka haramta ma wanda ya kawo wacce matsalar sai ya zam duka bi ya tattauna a cikin ba a datar da shi da gane wannan ita ce mashabar shari'a ba wa mai wafa lahu ai mishi muwafaka da dacewa da ita ba Allah ya sa mu dace to sai mu kwana a dare nan sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu nan ma nan
haji ayyukan da ake yi na bayan Allah
na'am
ni ce wai ba ka zo kala a ga
hannu
eh wanda kai Allah
eh wannan shine gaskiya
na'am
kar da suke bayan sallah wannan shine aka umurci mutum da ya gudanar da su a bayan sallah idan mutum yana so yayi wata addu'a da zai roki Allah ana so bayan duya gama askar da aka bashi na bayan sallah sai ya tashi yana fil raka'a biyu sai kuma ya cigaba da addu'o'in sa wannan shine Allah ya sa mu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuma sai kana da neman ku sai sai
السلام عليكم ورحمة الله وعلم وانا كي تنبيه شما يتنبيني عقين يمي يمتنع الدواء اما شي كي يمتنع حقوني تأثين يمي يمتنع في حد الدواء النور قوة
نعم
كي تواء من يمتنع في كتاب انت اتيوي لباكة في حاجة مخلصة كما ودي ما نشأت مخلصة عقين لابد شكرا عنا
تو الدواء الرقور روى الدواء الرقور روى yadda shi malamin yayi bayani lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da in za a fita a cikin afita cikin kaskantar da kai daukan kai ba komai ba wani lafazi kan ce mutabazzilan mutawabi'an mutakhashi'an ya lissafa yanayin da ya kamata a fita amma dai cewa juye riga wannan ba a ce kowa juye rigansa ba idan ba imam ba shi ma kan dauki wannan gefen ne ya juya a wannan gefen ya juya a kan wannan duk da akwai malaman da suka tattauna wannan matsalar amma dai cewa babu dalili da ya nuna cewa sauran jama'a kowa zai jujjuya rigansa idan an tafi Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik